إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis 12 ga watan Dhulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda yake daidai da 22 ga watan 7 shekara ta 2021 ci gaba da karatu da muke cikin littafin Adwa'un ala jihadi Umara bin al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 30 dangane da tarihin khalifa na biyu Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun yi bayani dangane da gabata shida cikin gabobi da ake kawo mana da suke da alaka da alaƙar sayyidina Umar da Al-Qur'ani a yau insha Allah za mu tashi kan gabata 7 wancan gabata 6 ya kunshi bayani ko ta kunshi bayani dangane da yanda sayyidina Umar yake bada kulawa ta musamman ga ayoyi na Al-Qur'ani sabubban saukan su wato yanda yake kula yake kiyaye sabubba na saukan mafi yawa daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani hasali ma wasu ayoyin an saukar saboda shi sayyidina Umar din ne kamar yadda muka gani a baya to gabar da zamu tashi kanta gaba ta 7 duk dai ta kunshi alakar sayyidina Umar da Al-Qur'ani yace su'aluhu لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات تنبير سيدنا عمر ديتي غمن زن الله صلى الله عليه وسلم غمد ما أنون وصدق تكين آيوين القرآن ضد تشيوا صحبا النبي لا رباواني أما تارد حكا وصو آيوين ما أنون سسكن buya gare su har sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata munasaba ta sa su fahimci ma'anonin ayoyi din to sayyidina Umar mafi yawa daga cikin ayoyi idan sun shige masa duhu ma'anarsu ma'anonin su ba su bayyana gare shi karara ba yakan yi kokarin tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan yace kana Umaru radiyallahu anhu yas'alu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an ba'd al-ayat wa ahyanan ukhra yasma'u sahabiyan yastafsiru min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an ba'd al-ayat fayahfazuha wa yu'allimuha liman arada min tullabil ilm yace sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kasance yakan tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kan ma'anonin wasu daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani wa ahyanan ukhra yasma'u sahabiyan yastafsiru من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات فيحفظها وصلوا كتيكما يكن جي ونصحابي دبن ينا تنبين النبي صلى الله عليه وسلم جمد معنون وسؤالين القرآن وصلوا كتيشيد كان سزي تنبي معنون آيوين النبي قصر مسا وصلوا كتيكما ونين زي تنبين سيدنا عمر ينا زوني ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da ma'anonin wasu ayoyi cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani sayyidina umar yana zaune sai yayi kokarin fahimta da kiyaye fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu wa'annan ayoyi din wa yu'allimuha liman arada to daga nan kuma zai iya karantar da duk wanda ya ga dama cikin ko sahabbai ko kuma tabi'ai kenan hanyoyi guda biyu Sayyidina Umar yake bi wajen fahimtar ma'anonin wasu daga cikin ayoyin Al-Qur'ani waɗanda ma'anonin su basu bayyana masa ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta farko yakan tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa bayani game da ayoyin da suka shige masa duhu ko ma'anonin su basu fito gare shi ba hanya ta biyu wani zai zo yayi tambaya din shi yana zaune annabi yayi bayanin ma'anonin ayoyin yana zaune yana sauraro ya fahimta ya lakanta ya kiyaye ta yadda shi ma zai iya karantar da wani yace fa an ya'ala bin umayyata qala sa'altu umara ibn al-khattab radiyallahu an qultu falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الله الناس وني daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiran sa ya'la bin umayya bin abi ubaida at-tamimi musulunta sa yayi jinkiri bai musulunta da wuri ba ya musulunta ranan yakin fathu makka wato ranan fathu makka Allah ya masa gamdakatar da shiga musulunci ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude garin makka ya karbe ta a hannun mushrikai to a wannan rana adadi mai tarin yawa na mutanen makka sun musulunta to shi ma ya ala bin umayya bin abi ubaida a wannan rana Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar da shiga musulunci sai ya zama yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi na Hunain da Taif ya halarci wannan yaki kenan daga cikin yakukuwan da ya halarta tare da annabi guda uku ya halarci yakin Hunain ya halarci Taif ya halarci Tabuk kuma mun san tace yaki ta karshe shine yaki na karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai kuma daga nan ya koma ga Allah madaukakin sarki sahabi ne wanda yayi zamani da annabi kuma ya musulunta gabanin rasuwar annabi lokacin da sayyidina abubakar yazo ya zama khalifa ya bashi jagorancin mayaka a wani yanki na iraki mun san bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu adadi masu yawa wanda suke sabin musulunta wanda basu musulunta da wuri ba wanda suka yi ridda to sayyidina abubakar da aka zabe shi ya zama khalifa yana daga cikin manyan ayyuka da yayi shine ya kan wanda suka yi ridda kokarin dawo da su zuwa ga musulunci to shi wannan ya'la bin abi umayya yana cikin komandoji da sayyidina abubakar ya wakilta su da runduna su je su yaki wanda suka yi ridda ya tura shi yankin iraq ya sa shi ya zama wakili a wani gari da ake kiransa Hulwan cikin garuruwan Iraki sannan lokacin da sayyidina Umar ya zo ya zama khalifa ya zama jagora tunda ya ala ya saba rike jagoranci an saba wakilta shi ya zama jagora zamanin Abubakar shi ma sayyidina Umar da ya zo sai ya bashi wani gari cikin garuruwan Yaman ya zama a matsayin shi ne kaman dagaci to sai zamanto cikin ikon Allah zamanin sayyidina Umar kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya bude musu daula ya bude sahabban annabi daula sun samu arziki mai tarin yawa to shi wannan sahabi ya ala bin umayya gurin da aka tura shi akwai ni'ima akwai daula sosai to ya samu dabbobi wanda suke nasa na kashin kansa sai yayi tunanin yanzu abin da ya kamata a yi ya samu fili ya kange zuba dabbobin nasa shine ya samu wani fili ya kange shi ya masa gate kofa kenan ya zuba dabbobin sa sai labari ya isa ga sayyidina Umar cewa ɗaya daga cikin gwamnonin sa da ya tura Yaman ya samu wani katan fili ya kewaye shi ya zuba dabbobin sa a ciki ran sayyidina Umar sai baci sai ya ce horon da zai masa shine ya tako daga Yaman da kafa ya taho Madina rata tsakanin Yaman da Madina akan dawaki suna sati biyu zuwa uku akan doki in zaka tafi akan doki in sauri kake shine zaka yi sati biyu idan kana tafiya na saidi zaka yi sati uku to sayyidina Umar sai ya ce masa kar ya kuskura ya hau kan doki ko raƙumi ko jaki horonsa na wannan aiki da yayi na har ya samu fili cikin fili na al'umma ya kewaye ya zuba ya zama nasa na kashin kansa shi kadai ba na al'umma ba kuma ya zuba dabbobinsa ciki to horon da zai masa shine tako daga Yaman ya taho garin Madina shine kamo hanya yana tahowa garin Madina tunda sayyidina Umar shine oga gaba ɗaya shugaba gaba ɗaya khalifa na gaba ɗaya dole idan ya bada umurni a ji a aiwatar ya kamo hanya ya baro Yaman yayi tafiya da bai wuce na kwanaki biyar ba ko kwanaki shida sai Allah ya dauki rayuwar sayyidina Umar lokacin da wannan bamajusi ya zo ya soke shi yana jan mutane sallah a masallaci kamar yadda zamu zo mu gani in Allah ya bamu tsayin kwanaki tunda tarihin sayyidina Umar muke karantawa to da yaji labarin cewa sayyidina Umar ya rasu sai ya hau kan raƙumi sai ya ci gaba da tahowa iso Madina tunda dama sayyidina Umar da yake raye ne ya lazumta masa wannan a matsayin horonsa wato abin da zai baka mamaki wannan fa ba wai dukiyar mutane ya dauka ba a'a abu ne na al'umma yayi amfani da shi a maslaharsa tasa ta kashin kansa amma sayyidina Umar ya masa horo saboda tsantseni irin na sayyidina Umar dangane da ni haƙƙin al'umma sayyidina Umar yana da tsantseni yana da taka tsantsan akan haƙƙin al'umma saboda yana tunanin me zai je ya zo tsakaninsa da mahaliccinsa cewa wannan nauyi ne Allah madaukakin sarki ya dora a wuyansa wanda ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye shi to kaga ɗan uwa musulmi idan mun duba halin da masu mulki suke a yau abin mu tausaya musu ne ba wai abin mu ji haushin su bane ko kuma mu zauna muna korafi a'a abin mu tausaya musu ne wallahi saboda mutuwan nan fa dole kowa zai mutu sannan za a je a zauna cikin kabari a lokacin da aka sa mutum cikin kabari daga shi sai aikin sa to yanzu ɗan uwa musulmi wanda aka tsora shi kan al'umma ko mutum goma ne aka ce kai ne jagora a kansu ka danne musu haƙƙin su shin kana tsammanin kwancen kabarin zai maka dadi ina ga a ce mutum 100,000 miliyan ai kaga yanzu duk wanda aka tsora shi akan al'umma ya zamanto yayi babakere akan haƙoƙin su ya hau kan haƙoƙin su ya zauna duk wani abu da ya kamata ya musu ya nade kafa ya nade hannu ya kiyaye to kaga wannan abun a tausaya masa saboda a lokacin da ya shiga kabari ya haɗu da bala'i da tashin hankali saboda haƙƙin ɗan adam yana da hatsari ɗan uwa yanzu in haƙƙin Allah ne Allah zai iya gafara wanda ya shiga gonar Allah ya keta hurumin Allah Allah yana da yalwar rahama zai iya gafarta wa bawa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wani zunubi wanda bai kai kafirci ba bai kai shirka ba in Allah ga dama zai iya gafarta bawa ko bawa bai nemi gafara Allah ba amma in haƙƙin dan adam ne Allah baya gafarta bawa har sai ya sadar da wannan haƙƙin ko kuma ma'abocin haƙƙin ya yace masa to sai a ce mutum shi kadai ransa ya danne haƙoƙin miliyoyin mutane bana tsammani ko wasu sun yafe wasu za su yafe to kaga wannan bala'i ne babba wanda a wannan zamani tabbas masu mulki kusan nace kashi 90 cikin 100 su musamman a ƙasata abin tausayi ne yanda ake maida haƙoƙin al'umma matsayin ganima har fafutuka faɗi tashi ake mutum ko faɗi tashi ake a ga an ɗare kan mulki an samu matsayi amma kuma wallahi bala'i ne ɗan uwa wannan tun cikin kabari kafin ranar tashin kiyama a je a tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki shin mun mance cewa za mu mutu ko kuma muna ga in mun mutu Allah ba zai kama mu akan haƙoƙin al'umma da muka zauna a kai muka yi rubda ciki a kai ba muka yi babake ne muna ga Allah ba zai kama mu ba ne muna ga kaman ƙarya ne wallahi da gaske ne zai tabbata kuma kowa sai ya koma ga Allah da mutumin kirki da na banza sannan kuma kowa sai an saka masa akan aikin da yayi kyakkyawa ko mummuna ko dai da ƙwayar zarra ne ka aikata sai an saka maka ina ga manyan ayyuka wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ko dai da ƙwayar zarra ka aikata na alkhairi za a kiyaye maka shi a littafinka na alkhairai ko dai da ƙwayar zarra ka aikata na sharri za a kiyaye maka shi a littafinka na sharri Allah ya tsiratar da mu akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka samo daga Abu Barza al-Aslami Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin wanda Imam Tirmidhi ne ya fitar da shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin sahihu sunani at-Tirmidhi ya yi bayani cewa hadisin ingantacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna tasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafu guda biyu na bawa ranan tashin alkiyama ba za su motsa ba har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu abu na farko an umrihi fima afna rayuwar da Allah madaukakin sarki ya bashi ni'ima ta rayuwa da Allah ya bashi yaya karar da wannan rayuwar tasa shin ya karar da ita wajen yin da'a wa Allah madaukakin sarki ko ya karar da ita wajen saba wa Allah da ƙetare haddodin Allah maɗaukakin sarki wannan tambaya ta farko da za a yi wa bawa kenan sannan ilimi da bawa ya sani na addinin musulunci ya yayi amfani da wannan ilimi din ya san ya fahimci abin kuma yayi aiki da shi ko kuma ya fahimci abin yayi aiki da kishiyarsa sai an tambaye shi ranar tashin alkiyama sai kuma tambaya ta uku dukiyarsa yayin ya same ta wace hanya ya bi ya same ta ta hanyar haramun ne ta hanyar babake ne ta hanyar danne haƙoƙin wasu ne wannan dukiya ta sai tara ta ko kuma ta hanyar halal ya same ta daguminsa ya same ta duk ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambayi kowa cikin bayin Allah sai Allah ya tambaye shi babba da karami ya kai ka samu wannan dukiyar na same ta ta hanya kaza da kaza da kaza to da ka same ta ya kai ka kabatar da ita duk ranar tashin alkiyama kowa sai yayi wannan bayani to kaga ya kamata ɗan uwa mu fahimci cewa
wannan rayuwar ba dawwamammiyar rayuwa bace. Wani yana kan mulkin ma zai hatsari ya rasu, wani kuma ba hatsari haka kawai kwanan ne ya kare ba ciyan tsaye balle na zaune. Za a wuni da shi in dare ya shiga gida a ce ai wani ya rasu jiya da dare, kuma haƙoƙin nan fa ya tafi da su. Zai je ya zauna da su cikin kabarinsa da bala'i da tashin hankali zai ta gani cikin kabarinsa, saboda me? Haƙoƙin mutane ne ya tafi da su. To ina yaga kuma ya tashi gaban Allah maɗaukakin sarki. To shi yasa na yi bayani ‘yan uwa cewar waɗanda Allah ya jarrabe su da mulki, ya shugaba ne na wani yanki, jagora ne na wani yanki wanda dukiyar al’umma tana hannunsa, wannan abin tausayi ne. Yawanci idan mutum ya samu mulki har murna muke masa, wallahi ba abin a masa murna ba ne. Akwai tashin hankali ‘yan uwa ne girma. Mu duba mu ga wannan ƴar takaitacciyar kissa da muka karanta na Sayyidina Umar. Shi fa wannan ba wai dukiyar nasu ya hau kai ya zauna ba, a'a yayi amfani ne da wani abu na al'umma, fili ne na al'umma, sai ya kewaye wa kansa ya zuba dabbobinsa ciki. A kaga kai tsaye ba za a ce haƙƙinsa ya danne ba, to ina ga wanda ya danne haƙƙi? Wannan abin yayi amma ya sa Sayyidina Umar ya fusata har ya masa uquba irin wannan, cewa ya tako daga garin da yake ya taho gare shi da ƙafa, shi ne horon da zai masa. Saboda tsantseni irin na Sayyidina Umar da ire-irensa wanda suka rayu, wanda suka samu tarbiyya na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suna tunanin me zai je ya zo idan suka yi abin da ya zamanto ya saba wa Allah, ko kuma abin da zai lazumta su zauna cikin fishin Allah ko cikin azaba ta Allah. Wannan yana firgita su sosai, yana ɗaga musu hankali. Sun yarda su zauna cikin fitina cikin duniya, amma a lahira su samu walwala. Mu kuma mun yarda mu zauna cikin walwala a duniya, lahira mu je mu rayu cikin bala'i da tashin hankali. Wannan akwai ƙarancin tunani ‘yan uwa. Shin da rayuwar lahiran da na duniyan wanne ya fi tsayi? Da Allah mu kwatanta. Yanzu wanda ma aka ce ya yi shekara dubu, ai yanzu baya ne, ina ya gamu da shekarunmu ba sa kaiwa ɗari? Ai akwai wanda suka gabace mu wanda wani ya yi shekara dubu, wani ya yi shekara ɗari ka ba. Annabi Adamu Allah ba hukunta masa shekara dubu ba ne zai yi a duniya? Yanzu ina Annabi Adamu yake? Komin yawan shekarun da aka ƙaddara ma za ka yi, dole za ka mutu. Walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin an tasira ila alqabr. Da za a ce ka yi shekaru dubu, ka ƙara dubu biyu a kan dubu, dole wata rana ka tafi zuwa kabari. Ɗayan biyu, ko kuma muna ga in mun mutu shikenan, daga an mutu babu wani abu. Za'amal ladina kafaru an lan yub'athu, tunanin kafirai wanda suke riya cewar su kan suna gaba za a tashe su ba. Za'amal ladina kafaru an lan yub'athu, Allah har rantsuwa ya ce qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kafirai suna ganin cewar su kan iyakar rayuwar duniya ne, da an mutu shikenan kowa ya huta, ba shine wai wani mawaki yake cewa an mutu an huta ba, ina da saura, akwai jajawur aiki, jajawur a gaba, wani tanadi kai wa mutuwar. Wanda ya mutu ya huta shine mutumin kirki, salihin bawa, Allah ya sa muna ciki, shine wanda in ya mutu ya huta. Amma mutumin banza babu hutu, nan ne ma fara haduwa da fitina da tashin hankali. Allah ya tseratar da mu. Kaga Allah ya rantsuwa ya ce qul bala wa rabbi, ka ce a'a ba haka bane, la tub'athunna. Kun ga wannan fi'ili ne mudari'i, an karfafa shi da lamun, sannan aka karfafa shi da nunun. Wannan lamun din karfafa maganan ne, akkada maganan ne, tabbatar da maganan ne. Sannan can da aka ce la tub'athunna, wancan nunun din ita ma karfafa maganan ne da tabbatar da ita, ga kuma rantsuwa da Allah yi. Wa rabbi, ka ce na rantse da Ubangiji na. Kaga abubuwa guda uku aka karfafa cewa tabbas tashin kiyama za a yi ta. Ka rantse da Ubangijinka, ga lamun, ga nunun, wanda ake kiransa nunu tawkid, nunun wanda yake karfafa magana, ka ce la tub'athunna, lallai za a tashe ku. Kenan duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi. kaga in ma mutun yana kokonto ko yana tsammani cewar in ya masha Allah da yayi da babace ransa da yayi in ya mutu shikenan ba haka bane ƙarya ne yayo da rikansa in ma ni ya ga masa yayo da reshi la tuba akunna thumma latunabbauna bima amiltum sannan duka za a baku labarin irin ayyukan da kuka yi in alkhairi kuka yi duk za a baku labari in ma sharri kuka yi duk za a baku labari wa zalika ala Allah yasir wannan al'amari ne mai sauki ga Allah madaukakin sarki ai halittan samai da kasai shi yafi wahala akan bayan mutane sun tashi a tashe su wannan abu ne mai sauki la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas shin halittan samai da kasai ba shine yafi girma ba akan mutane to ina ga bayan sun mutu a tashe su wannan shine abin da yafi sauki ga Allah madaukakin sarki wa zalika ala Allah yasir to tabbas masu mulki wanda dukiyar al'umma take hannunsu abin tausayi ne kuma a yau sai kaga ana tafafutuka har kashe-kashe ake wai a samu mulkin mutum ya samu abin da zai kai shi wuta wallahi ma wannan abin tausayi ne ɗan uwa ni ba haushin masu mulki nake ji ba tausayin su nake saboda suna tara kansu bala'i da fitina haƙƙin ɗan adam ɗan uwa danne shi babacere a kansa yana da illa sosai a rayuwar mutum a duniya ina ga ya koma lahira ga Allah madaukakin sarki Allah ya tsiratar da mu wannan ya Ala bin Umayya Allah yarda da shi yace sa'altu Umara bin al-Khattab yace na tambayi Umar dan Khattab Allah yarda da shi shi wannan ya Ala yayi jagoranci a Yemen kamar yadda muka fadi zamanin Sayyidina Umar Allah ya dauki rayuwar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman yazo ya zama shine khalifa da ya zama khalifa ya tabbatar da shi a Yemen ya ci gaba da jagoranci ya sa shi ya zama gwamna a Sana'a Sana'a kuma mun san ita ce headquarter na Yemen kamar mu yanzu Abuja ita ce headquarter Nigeria ko to su kuma Yemen Sana'a ita ce headquarter su a da da yanzu to lokacin da Sayyidina Uthman yazo ya zama khalifa sai ya sanya shi ya zama gwamna a Sana'a mutum ne wanda yana da kyauta sosai kamar ruwan shuka yanda suke malaman tarihi suke ambaton tarihinsa an kashe shi a yakin siffin yaki ne na fitina da ya faru tsakanin bangarorin musulmai guda biyu sakamakon mugunyan kaidi na makiya musulunci da munafukai da suka shiga suka saje da musulmai su suka yi ta rura wutar fitinar na farko suka kashe Uthman suka zo suka tada yaki a Basra yakin da aka kira shi yakin Jamal sannan kuma suka zo suka rura wutar yaki ta ci gaba da aukuwa a Sham inda aka samu yaki tsakanin Sayyidina Ali Allah ya yarda da shi da Sayyidina Muawiya Allah ya yarda da shi bangarori guda biyu kuma duka bangarorin musulmai akwai tasiri na munafukai da makiya musulunci da suka yi ta kai kawo na rura wutar fitina din to shi a wannan yaki na Siffin aka kashe shi ya halacci yakin Jamal shi kuma an yi shi a Basra ne ya halacci yakin Siffin a Siffin din aka kashe shi to yake cewa sa'altu Umar ibn al-Khattab na tambayi Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi me ya tambaye shi fadin Allah madaukakin sarki falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ya tambaye shi game da wannan aya Allah yana cewa falaysa alaykum junahun babu laifi akan ku an taqsuru min as-salati ku yi kasaru na sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kar kafirai su fitine ku to babu laifi ku yi kasaru na sallah babu laifi ku yi kasaru na sallah idan kun fita halin tafiya kuma kuka ji tsoro kar kafirai su fitine ku asalin ayin wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina Allah madaukakin sarki yace in kun fita halin tafiya sai kuma kuka ji tsoro kar kafirai su fitine ku babu laifi ku yi kasau ku yi sallar kasau ai mun ji sabubba guda biyu aka ambata da za su sa su yi kasaru in sun fita na farko su fita tafiya wa idza darabtum fil ardi in kun fita tafiya falaysa alaykum junahun an taksuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoro kar kafirai su fitine ku kun fita tafiya kun ji tsoro kar kafirai su fitine ku falaysa alaykum junahun an taksuru min salati babu laifi ku yi kasaru kaga yanzu sabubba guda biyu ne kenan a fahimtar sa za su sanya mutun yayi kasaru sababi na farko in ya fita halin tafiya sababi na biyu in yana tsoro kar kafirai su fitine shi ma'ana idan akwai makiya musulunci da za su iya kawo farmaki wa musulmai a lokacin da musulmai suka fita tafiya to anan babu laifi ku yi kasaru to abun ya daure masa kai a zamanin sayyidina Umar babu wani kafiri da yake da ƙarfi babu wani kafiri da yake da izza akan musulmai musulmai sun samu ƙarfi sun samu buwaya sun ma mallake gurare da yawa musulunci ya shiga sun zama suna da tasiri ba ma a iyake wayan larabawa kawai ba har kasashen da ba na larabawa ba musulunci ya mamaye shi to kaga yanzu ai ba a tsoron abokan gaba tunda musulunci yayi ƙarfi a zamanin sayyidina Umar kenan to yanzu tunda musulunci yayi karfi ita kuma ayar ana cewa in kun fita halin tafiya kun ji tsoro kar makiya su fitine ku ba laifi ku yi kasaru to yanzu musulunci yayi karfi shine sai yake tambayan sayyidina Umar yace wa qad amana Allahu an-nasa yanzu Allah ya amintar da mutane babu wani tsoro babu wani wasu makiya musulunci da ake tsoro saboda musulunci ya samu izza ya samu buwaya ya mamaye gurare masu tarin yawa babu wasu abokan gaba da za a tsorata in an fita halin tafiya yace to abun ya daure masa kai kuma Allah ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoro kar kafirai su fitine ku kenan yanzu tunda babu tsoron kenan yanzu ba sai an yi kasaru ba mun gane abun da ya daure masa kai shine sai yake tambayan sayyidina Umar da ya tambayi sayyidina Umar fa qala li Umar yace sai sayyidina Umar yace mun tambayar da na masa amsar da ya bani ajibtu mimma ajibta minhu fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zalik faqala sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatuhu yace irin wannan abin da ya daure maka kai ka tambaye ni akan sa ni ma ya daure mun kai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani amsa inji sayyidina Umar yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani amsa yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatuhu sadaka ce Allah madaukakin sarki ya muku da sharuɗa guda biyu ne za su sa mutum yayi kasabu sharadi na farko ya fita tafiya sharadi na biyu yana tsoro kar makiya su cutar da shi to yanzu musulunci yayi karfi ba a tsoron makiya musulunci shin kenan gaba ɗaya za a daina yin kasaru sai annabi ya ce sadaka ce Allah ya muku koda ba makiya koda sharadi ɗayan ne kawai aka samu shine me an fita tafiya in ka fita tafiya ai baka tunanin zaka hadu da makiya su yake ka ko su kashe ka to sai zama shi wannan kasarin da za a yi duk da babu kafirai da ake ga za su cutar da musulmai Allah ya bar muku shi sassauci a gare ku a matsayin ya muku sadaka yace wannan tambaya da kai mun ni ma nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya annabi ga irin amsan da ya bani cewa duk da cewa yanzu babu tsoro wanda a cikin nassin ayan an ce in kuna tsoron kar kafirai su fitine ku kuma kun fita halin tafiya to ba laifi ku yi kasar ku rage sallar da za a yi ta raka'a hudu ku yi ta raka'a biyu a zahar ana yin ta raka'a hudu la'asar ana yin ta hudu isha ana yin ta hudu to duka sai a yi bibbiyu asuba kan dama biyun ake kaga ba bukata a rage magariba kuma uku ake ita ma kaga ba bukata a rage wutiri ce ta wuni to wannan hadisi za mu dauki abubuwa kamar haka karkashin sa abu na farko babin da muke magana akan me muke magana muna magana akan tambayar sayyidina Umar da yake yi wa annabi akan ma'anonin wasu ayoyi da suka shige masa duhu ba shine topic din mu ba su'aluhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ba'd al-ayat sayyidina Umar yakan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan wasu ayoyi da basu fito masa sosai ba ko bai fahince su ba so yakan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bashi amsa to kun ga a cikin wannan hadisi da muka karanta hadisin Imam Muslim ya fitar cikin sahihin sa sannan Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad din sa Ya'la bin Umayya ya tambayi sayyidina Umar wannan aya ta alqur'ani wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا yace na tambayi sayyidina Umar game da wannan ayat ta daure mun kai cewa in kun fita halin tafiya kun ji tsoro kar abokan gaba su fitine ku su yake ku to babu laifi ku yi kasaru sai yace to yanzu kuma an samu aminci babu tsoro ba a tunanin abokan gaba za su afka wa musulmai in an fita sai mutun ya je tafiyar sa ya dawo salim alim ba wata matsala to shin har yanzu za a ci gaba da kasarun ko kuma yanzu kasarun ta fada akan mu tunda ɗaya sharadin ko ɗaya sababin ya kau shine sayyidina Umar yace ai irin wannan abin da ya daure ma kai ni ma daure mun kai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan kamar yadda aka kulla mana babi a can sama cewa sayyidina Umar idan wani abu ya kulle masa kai cikin alqur'ani ma'anar ba ta fito masa ba yakan tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya masa bayani to wannan shine dalilin da yasa aka kawo mana wannan nasi karkashin wannan babi cewa sayyidina Umar yakan tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da ayar da ta kulle masa kai ko kuma bata fito masa ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi amsa abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci girman annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ayar qur'ani ta zo ta takaita dalilin da zai sa mutun yayi kasaru dalilai guda biyu ne kenan mutun ba zai kasaru ba in mun fahimci nassi na ayar sai dalilan guda biyu sun haɗu ya fita tafiya sannan kuma yana tsoro kar makiya su cin masa ko su afka masa ai haka za mu fahimta daga aya wa idza darabtum fil ard fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum kaga sharadi ne har sai in kun ji tsoron kar makiya su cin muku to fala junaha alaykum an taqsuru min as-salah babu laifi a gare ku ku yi kasaru na sallah kaga yanzu nassin aya yazo ya takaita cewar ba za a yi kasaru ba sai sharuɗa guda biyu sun cika sharadi na farko an fita tafiya sharadi na biyu ana tsoron makiya musulunci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fadada abin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fadada abin sai ya zama wakili na Allah madaukakin sarki aya ta zo ta takaita abin cewa kasaru a yadda za a fahimta a nassi na ayan ba mutum ba zai ba sai da sharuɗa guda biyu annabi sai ya nuna cewa ai ko da sharadi ɗaya ma aka samu wannan sadaka ne Allah ya muku shine malamai suka ce wannan zai nuna maka girman annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda zai fadada abin da aya ta zo ta takaita shi yanzu aya ta takaita kasaru ga wanda ya cika sharuɗa guda biyu annabi kuma ya sake fadada abin ko da sharadi ɗaya aka samu za a iya yin kasaru to shine suka ce wannan zai nuna maka girman annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda ya fadada abin da nassi na alqur'ani yazo ya takaita shi sannan abu na biyu ko abu na uku da zamu dauka karkashin wannan yanda annabi yake sassauci da sauki wa al'ummarsa sassauci na annabi sallallahu alaihi wasallam da sauki ga al'ummarsa baya san abin da zai kuntata al'ummarsa tunda yanzu ai sauki ne sassauci ne a ce in ka fita tafiya kai kai kasau tunda as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba mutum ya fita tafiya ne sai kaga ya fita hayyacinsa kuma kana ganin matafi ka san matafi ne saboda zaka ga wani alama na gajiya tare da shi ko kuma rashin nutsuwa ko kuma bakunta ko min dukiyarsa in dai bako ne a guri matafi ne zaka iya gane shi zaka fahimci bakunta tare da shi sabanin in dan gari ne to aya alqur'ani ta bayyana sharuɗa guda biyu nassi na hadisi ya ce ko da sharadi ɗayan ma za a iya yin kasaru kaga an samu sassauci daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutun ne mai sassauci mai so wa al'ummar sassauci laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haka Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga kawunanku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai takura muku duk abin da zai kuntata muku duk abin da zai ci muku tuwo a ƙwarya yana masa girma ma'ana abin da zai takura muku baya son sa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ne kwadayin alkai ne gare ku bil mu'minina raufur rahim shi mai tausayi ne mai jin kai ne ga mu'minai sallallahu alaihi wasallam hadisi an samu daga ummul mu'minin aisha Allah yarda da ita wanda aka samu daga bukhari da muslim suka fitar cikin sunan sahihansu aisha Allah yarda da ita tace ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana abada an-nasi minhu aisha tace ba annabi sallallahu alaihi wasallam zabin dayan abubuwa guda biyu face annabi ya zabi wanda yafi sauki wa al'ummarsa abijiro masa da abubuwa guda biyu ya zabi daya daga ciki sai duba ga wanne yafi sauki wanne zai fi saukakawa al'ummarsa sai ya zabe shi sai dai in abin ya zama laifi ne sabon Allah ne to yafi kowa guje masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka idan mun duba mun gani abubuwa da aka shar'anta mana na ibada zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai kawo wajen ganin an ya tabbatar da sassauci da sauki wa al'ummarsa an samu hadisi daga Abu Huraira Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutuba wata rana yake cewa ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fa hujju yace ya ku mutane Allah madaukakin sarki ya farlanta muku aikin hajji ku fita ku je ku yi aikin hajji sai wani mutum ya tashi sai ya ce ya rasulullah a kullu amin ya rasulullah ya manzon Allah shin wannan wajibi na aikin hajji kowane shekara ne duk shekara wajibi ne in mutum yana da hali yana da iko yana da hanya wajibi ne fita je aikin hajji sai annabi ya shiru bai amsa masa ba ya sake tambaya karo na biyu a kullu amin ya rasulullah shin kowane shekara ne mutum zai fita je aikin hajji annabi ya shiru bai amsa masa ba sai da yayi na uku cewa a kowace shekara ne mutum zai yi sai annabi ya ce law qultu na'am la wajabat da na ce masa eh to da ta zama dole in dai mutum yana da hali yana da dukiya yana da lafiya kuma hanya babu abun tsoro to dole in dai kana da hali duk shekara dole sai kai hajji da annabi ya ce na'am tambayar da yawa annabi cewa a fi kulli amin ya rasulullah annabi yayi shiru da sai hakura ya sake yin tambaya ta biyu annabi yayi shiru da yayi ta uku sai annabi ya ce law qultu na'am la wajabat wala mastata'tu da na ce eh duk shekara ne da yanzu shikenan aikin hajji duk shekara zama muku wajibi ga wanda yake da hali annabi ya ce kuma wallahi ba za ku taba iya ba saboda aikin hajji yana da wahala wala mastata'tu ba za ku taba iya ba yace duk abin da kuka ga nayi shiru kar ku yawaita tambaya na akai yace zaruni ma taraktukum abinda na kyale ku nayi shiru ban yi magana akai ba ku yi shiru kar ku tsananta tambaya akai yace fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i yana daga cikin abinda ya halakar da mafi yawa daga cikin al'ummun da suka zo gabaninku shine yawan tambayoyin su abu ya zo ne sauki gare su yawan tambaya sai sa alfananta musu to yanzu idan nayi shiru a abu kar ku yawaita tambaya in kun yawaita tambaya zai iya yiwa ya sa alfananta muku kuma an tsananta muku ba ku iya yi ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam ga tsayo sallar tarawih ai ba wajibi bane in mutun yayi zai samu lada mai tarin yawa kuma yayi sunna in bai yi ba za a rubuta masa zunubi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadana lokacin da ya koma madina da aka farlanta masa azumin watan ramadana rana na farko ya fito yayi sallah a masallacin sa tsayuwar dare. Wasu daga cikin sahabban sa da suka ga ya fito masallaci sai suka zo suka bi shi sallah. Da suka da aka idar suka je suka ce ai jiya mun yi sallah mai tsayi da manzon Allah, suka ba wa mutane labari. To rana ta biyu sai masallaci ya cika makil da mutane, annabi ya ja su sallah aka yi sallah. Suka fita suka je suka ƙara ba mu wanda ba su sani ba labari. Rana ta uku sai suka cika sama da rana ta biyu, masallaci ya cika makil, suna ta jira annabi sai bai fito ba. Wata riwaya ta ce a rana na uku ma ya fito, rana ta hudu ne suka cika sama da yanda suka saba cika sai annabi bai fito ba. Yau ne gobe ne shiru annabi bai fito ba, har asuba ta kusa. Sai suka samu nutsuwar cewa ma zai wahala annabi ya fito, sai suka watsa. Shine da gari ya waye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai abin da kuka yi jiya daddare na gani, na san me kuka yi jiya daddare, na ga abin da kuka yi. Kun zo kun makaru a masallaci kuna jira in fito kamar yadda na fito jiya da shekaran jiya na ja ku sallah. Kun zo jiya ma kuna so in fito in ja ku sallah, shekaran jiya da shekaran jiya waccan na ja ku sallah, jiya ma sai kuka zo kuka hadu kuna jira in fito. Yace sai ban fito ba. Yace ba komai ya hana ni in fito in zo in yi muku sallah ba, sai tsoro da naji kan cewa in na ci gaba da fitowa ina jan ku za a farlanta muku. Kaga an farlanta muku kuma zai zama kunkuntata, kun takuru. A ce din Ramadana in yazo wannan tsayuwar daren wajibi ne, to kaga in wasu sun iya wasu ba za su iya ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tausayawa al'ummarsa. To shine malamai suka ce daga cikin abin da zamu dauka karkashin wannan hadisi sassauci da sauki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga al'ummarsa. Amma babban dalilin da yasa aka kawo wannan hadisi karkashin wannan babi dan a nuna mana yanda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyin da suka shige masa duhu, ayoyin da basu fito masa karara ba, yakan tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'anonin ayoyin su fito gare shi. To sai misali na biyu da aka kawo mana karkashin wannan babi din, yace walamma nazala qaulullahi ta'ala sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur qala umaru ayyu jam'in yuhzam ayyu jam'in yughlab qala umaru falamma kana yawmu badrin رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فأعربت تأويلها يومئذ. نم مثالي نبي ده يكاو منا كركاشن ونن بابي وانا بابي ني شيني سيدنا عمر يكن يكو كرم فهنتن معنونين آيون قرآني دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أي شيني بابي النامو. Yace walamma nazala qaulullahi ta'ala, lokacin da fadin Allah madaukakin sarki ya sauka, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, sayuhzamul jam'u za a tarwatsa dandazo da taro, za a tarwatsa dandazon da taron, wani dandazo da taro za a tarwatsa, wa yuwalluna dubur kuma za su juya a guje su tsere, su wane ne? Yace lokacin da wannan ayat ta sauka inji sayyidina Umar, qala Umar, sai sayyidina Umar yake fadi a ransa, ayyu jam'in yuhzam, wani dandazo za a tarwatsa, wani taron jama'a ne za a tarwatsa, abun bai fito masa ba. Ayyu jam'in yughlab, wani dandazo ne za a rinjaya, tunda an ce sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, za a tarwatsa dandazon mutane za su juya a guje, to su wane ne za a tarwatsa dandazonsu da taronsu a yi nasara a yi galaba a kansu? Shi ne sai yake tambayan kansa, ya ce wani taro ne za a tarwatsa, sannan kuma wace al'umma ce za a yi galaba a kanta? Ya ce falamma kana yawmu badrin, lokacin da ranar yakin Badar ya zo. Ranar yakin Badar, mun san yakin Badar ya auku annabi ba tare da ya shirya masa ba. Shi da sahabbansa sun fito daga garin Madina, adadinsu bai wuce mutum 300 da 'yan kai ba. su kuma mutanen Makka sai da suka yi shiri daga Makka adadin su mutun 1000 da sun fito mutun 1300 suka koma 1000 kuma suka fito tunda ai su sababi ne yasa suka yi shirin yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo yayi hijira daga Makka ya dawo Madina kamar yadda muka sha bayani a wannan majalisi in yaji tawaga na kasuwanci na mushrikai ta fito yakan tura sahabbansa aje a tare saboda me saboda su ma sahabban nasa wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina dukiyansu tana nan a Makka mutan Makka sun mamaye ta to shine su ma yanzu idan tawagar su ta fito za a bi su a karbe saboda suna rike da dukiyar mutanen Makka da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina dalili na biyu da yasa annabi yake tura sahabbansa su je su cin musu saboda a kariya su ta fuskan tattalin arziki tunda yanzu ai su ne abokan sa'insa na annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi yana da nufin ya kariya tattalin arzikin su ta yanda in an zo yaki ba su da dukiyar da za su shirya mayaka wannan yana daga cikin dalilan da yasa da suke sa annabi sallallahu alaihi wasallam in yaji tawagar su ta kasuwanci ta fito daga Makka za ta tafi Sham yace aje a tare ko kuma yaji sun dawo daga Sham za su koma Makka sun je sun yi kasuwanci sun ci riba sai annabi yace aje a tare da manufa yasa annabi yake haka na farko sun mamaye dukiyar sahabbansa a Makka na biyu kuma wannan dukiyar da suke zuwa su yi kasuwanci su ci gagarumin riba da ita suke zuwa su shirya su zo su yaki annabi to annabi zai maganin wannan shiri nasu zai rage musu ƙarfi zai rage musu ƙaimi ta wannan bangare wato shi zai yake su ta nan in su za su je su yi kasuwanci su taro dukiya mai tarin yawa su zo su shirya mayaka su tanadin kayan yaki to shi kuma annabi zai yake su ta wannan bangare ta yanda in sun fita za su je kasuwancin sai a karya ɗan kasuwa ɗin ko da ma dai ba a mamaye dukiyar su ba a samu dai a salwantar da ita ta yanda ba za su samu ƙarfin da za su je su shirya mayaka su zo su yaki annabi ba to wannan suna daga cikin hikimomin da suka sa annabi in yaji ayari ta zo wucewa sai sa a bita to abin da ya faru kenan tawagar su ta fito daga Makka za ta tafi Sham karkashin jagorancin Abu Sufyan gabanin ya musulunta mun san Abu Sufyan daga baya ya musulunta kuma musuluncinsa yayi kyau yana cikin sahabban annabi Allah ya yarda da shi to gabanin ya musulunta yana cikin mushrikai kuma sai yana cikin waɗanda ake daukan su shugabanni na mushrikai wanda yawanci abubuwa in za a fita na mushrikai shi ake bawa jagoranci saboda yana da ƙwarewa a bangaren jagoranci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin fitowar Abu Sufyan daga Makka zai tafi Sham da dukiya wacce take mai tarin yawa na Qurayshawa shine yasa aje a masa gangane to da aka je an ga dai hanyar da Abu Sufyan ya biya tafi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ankarar da sahabbansa lokacin da ya ji labarin cewa Abu Sufyan gashi nan ya kamo hanya yana dawowa ya je Sham yayi kasuwanci ya ci riba gagarumin riba gashi fa a hanya yana dawowa to annabi da ya ji labarin yana hanyar dawowa sai ya ankarar da sahabbansa maza ai maza a fita aje a tare to shine ya fita da mutum 300 kaga 300 ai adadin ba yawa to shi kuma Abu Sufyan da yazo sai yaga kashin dabbobin da ya zarga cewa ba kashin dabbobin Makka bane da ya sauka ya fasa kashin sai yaga ciyawar Madina saboda yana da basira sai jikin shi ya bashi cewa ana bibiyarsa shine ya aika dan aike garin Makka cewa maza mutan Makka su shirya su fito su zo su kare dukiyarsu ta kasuwanci ga Muhammadu fa yana bibiyarta alama yana nuna za su yi asara to nan hankalinsu ya tashi aka yi kuwa aka shirya aka riki makamai da dawaki da raƙuma kusan mutum 1300 kaga su sun fito da shirin yaki annabi kuma fitansa daga Madina bai fita da shirin yaki ba to Abu Sufyan da yaga haka kuma bayan ya aika dan aike ya je ya isan musu cewa ana bibiyarsu sai ya sake canja hanya hanyar da ya bi sanda zai tafi Sham da ya fito daga Makka ba ita ya bi ba da ya tashi komawa da ya fahimci cewa ana bibiyarsa annabi ya fito ya zo Abu Sufyan ya canja hanya ya tsere har ma ya kusa isa Makka su kuma wancan mutanen Makka sun fito karkashin jagorancin Abu Jahal. To sai Abu Sufyan da ya kusa shiga Makka sai sake aika dan aike yaje ya ce wa mutan Makka alhamdulillah ya tsira, yana dab da shiga Makka kasu dukiyar su ta tsira. Aka zo aka ba su labari shikenan sai suka ce a to mu da ma za mu fita ne dan mu je mu kare dukiyar mu, tunda dukiyar mu ta tsira fitan mu ba ma'ana. Abu Jahal yace a sai mun fita za mu je mu koya wa Muhammadu hankali da shi da mutanansa da suka sa dukiyar mu a gaba suke so su ga bayan mu sai mun je mun koya masa hankali. To shine wannan yasa ya fita da mutum 1000 da zai fita da mutum 300 suka ce a mu abin da zai fita mu mu je mu kare dukiyar mu, tunda dukiyar mu ta tsira ba ma'anan fitan mu, sai suka koma Makka. Abu Jahal ya fita da mutum 1000 kaga ya fita da shiri na yaki, ya fita da makamai, ya fita da tanadi. Annabi kuma da ya fita bai fita da shirin yaki ba, bai fita da makamai ba. To sai Annabi labari ya iso shi cewa fa mutan Makka fa sun taho, za su taho inda yake Badar, za su zo su kwana uku su shagiya su ci nama su yi rawa su yi waka su nuna Laraba su suna da iko suna da buwaya suna da izza, duk wani da yake ganin daman su ya san cewa fa su ba kan wallasa bace. To Annabi da ya ji labari sai ya shawarci sahabbansa me ra'ayinku. Abubakar ya ce masa ya Rasulullah mu je, Umar ya ce masa mu je, da yawa daga cikin muhajirin suka ce masa ya Rasulullah mu je. Annabi sai tambayar su yake me ra'ayinku, suka ce mu je. To da ƙarshe sai mutanen Madina suka gane da su yake yana so ya ji ra'ayin su, saboda lokacin da suka yarjejeniya tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarjejeniya da Annabi za su kare Annabi cikin ƙwaryan Madina. To yanzu kuma yaki gashi zai faru a wajen Madina. Sai Sa'ad bin Mu'adh ya ce ya Rasulullah na fahimci dai da mu kake, ka je duk inda zaka je muna tare da kai, za mu taimaka maka. To wannan yasa Annabi ya tafi filin Badar. To lokacin da Annabi ya tafi filin Badar shine ya tsaya yayi ta'addu'a mai tsayi wanda har ta kai ga ya faɗi wannan aya din. Ina ga kamar lokaci ba zai ba mu dama mu karanta addu'ar Annabi din ba, wanda zai kai mu zuwa ga wannan ayar wacce Sayyidina Umar yace lokacin da ta sauka bai gane menene ma'anarta ba, bai gane wani dandazo za a tarwatsa ba, bai gane su wani al'umma ne za a rinjawa ba. To saboda ƙurewar lokaci wannan addu'a da Annabi yayi wanda har ta kai ga ya furta wannan ayar Sayyidina Umar ya fahimci ma'anarta, ina ga za mu jinkirta bayani a kansa saboda ƙurewar lokaci. Sai Allah ya kai mu halka ta gaba, abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.